zai samu arziki na yalwan arziki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Na uku suka ce da lamna nuna kabari fa jannahu fi salatil layl, mun ne ni a cikin kabari mu samu kabari mu yayi haske. Sai muka samun haske kabari yana cikin sallolin dare. Idan mutum ya so kabari sai zama da haske, to ya nufi sallan dare zai samu hasken kabari. Sallan dare babban sunna ne na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan asa an yab'aka rabbuka maqaman mahmuda sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da jinkan sallan dare. Shi yasa wata rana yake cewa nima Abdullahi bin Umar illa annahu kana yaqumu min al-layli fataraka ma dalla da Abdullahi bin Umar, sai dai da yana qiyamul layli sai ya bari. Kaga ni istisnai kenan, daga nan Abdullahi bin Umar yake bai sake bari sallan dare ba. Shi Ibrahim ya sabi magana yana cewa wa inna kibaran nas bil layli shughluhum rukuun wa awradun tara kull akhlata, manyan mutane da dare ne shingullan su yake. Za ka same su ruku'un ma'auradin, suna yin ruku'u suna yin murni. Tara kulla akhlata, za ka samu kowanne ya yi ikhlasi yana ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala. To saboda haka ake so mutum ya nemi sallan dare saboda ya samu hasken kabari. Wadalamnan salamata jin salamata jin fa wajannahu fi hifzil lisan, yace mun nemi hukunta a addini sai muka same shi a cikin kiyaye harshe. Wato man samata naja, duk wanda ya shiru da harshensa ya tsira. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyakut, duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani na lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru. Saboda haka idan mutum yana son addinin sa ya kuɓuta ya kiyaye harshe. Ɗaya daga cikin sabon sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata nasiha. Manzo Allah sai ya ce kuffa alayka hada, ka kane wannan, wato ka kane harshen ka. Sai ke tambayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a inna la mu'aqqatan li takallamu bi, in za a kama mu da abin da muke magana da shi akan harshe za a kama mu, sai ce ai baka sani ba, ana kifar da mutane a cikin wuta akan hancinsu ko a fiskokinsu, ba abin da ya jawo musu wannan illa hasa'ida alsinatahum, sai girgirgen harshensu. Saboda haka duk wanda ya kiyaye harshensa to ya samu kuɓuta a addini. Kiyaye harshen na wasu abubuwa da yawa muna ganinsa mai sauƙi, amma lamari ne babba. Ko da siffan mutum ne ka faɗa a kansa to ka yi ribarsa. Wata rana sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ummahatul mu'minai, iyayen mu'minai, sai wata mata ta zo sai suka ce kai wannan matan doguwa ce. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kun tuna manta, suka ce ba doguwan ba ce siffanta muka ba, shi yasa ya zamanto riba kin nama. Ai da kun ce wannan matar gajeruwa ce, nan kan kun mata gagashi ne, kun yi ƙarya a kanta, amma kun faɗi siffanta ne ya zama kun tuna manta. To ko siffan mutum ka faɗa a kansa bayan idonsa to ainihin baka kiyaye harshenka ba, ka ci namansa. Saboda haka mutum ya kiyaye harshensa min al-kadhibi wan namimati wal ghibati wal khala'il al-kadhibi, mutum ya kiyaye harshensa daga ƙarya, annalimanci, cin naman mutane, rantsuwa, nadcika, duk waɗannan abubuwa uyub ne na harshe. Mutum ya kiyaye su sai samu ya kuɓuta a addininsa.
وَلِلَّهِ مُغَيِّبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. الله تبارك وتعالى yace abin da yake koye, abin da ya faho a cikin sammai da ƙasai duka na Allah ne. ai ilmu ma gaba fihi ma ilmin abinda ya boya a cikin sammai da kuma abinda ya boya a cikin kasai dukkan Allah ne tabaraka wa ta'ala wa ilayhi yurja'u raddu al-amr kullu ga Allah ne tabaraka wa ta'ala dukkan lamari ake mai da shi dukkan lamari lamari yana komawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala fa yantaqi mimman asabu Allah zai kama duk wanda ya saba masa a masa azaba saboda saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ne saboda haka fa abuduhu ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ai wahdiduhu ku kaddaita Allah tabaraka wa ta'ala wa tawakkal alayhi ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala fiddihi fa innahu kafika ka amince wa Allah ka samu cikin dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah wa ma rabbuka bi dhalikum amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance mara gani ba ba ya rabka na bane akan abin da kake aikatawa waɗannan kafurai ayyukan da suke yi na bigirewa umarnin Allah da umarnin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah bai rabkana ga barin ganin abin da suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li waqtihim sani Allah tabaraka wa ta'ala yana jinkirta musu ne zuwa lokacin su idan wannan lokaci ya zo shikenan Allah tabaraka wa ta'ala zai kama su akan abin da suka aikata wannan garshen suran kenan na suratul hud na alayhi salam wacce take dauke da ainihin abubuwan lura da yawa wato tarihin magabata daga annabi Nuhu alayhi salam da yanda mutane da suka saba masa aka halakar da su zuwa annabi Hud annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib wani yanki na isan annabi Musa alayhi salam har dai zuwa wato bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala rarrashe sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan abin da waɗannan mutane suka aikata to suran ta kare sai suran mu ta gaba insha Allah wanda za mu shiga an sabbe ta a garin Makka tana da ayoyi 111 a sababiyan dalilin sauran wannan sura Yahudawa sun aika wa mutanen Makka cewa su tambayi irina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene dalilin kauran Banu Isra'ila daga Sham zuwa Misra wannan amsan tambayan ba wanda ya san wannan amsar din su manyan Yahudawa wanda abin yana rubuce da tafansu sannan su tambayi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan kissan annabi Yusuf sura a cikin da aka kawo kissan annabi Yusuf gaba ɗayan kissar kuma abin da yake cikin wannan kissa na annabi Yusuf da labarin kauran Banu Isra'ila daga Sham zuwa Masar abu ne da yake koye makanunin ilmi ilmi su ne da yake koye ba wanda ya san wannan sai annabi Allah saboda haka wanda wato ya tashi mutum ummi wanda bai taba koyon karatu a wurin kowa ba bai taba koyon rubutu a wurin kowa ba kuma ya tashi a ƙauye bai taba zama da wani malami ba ko so daya bai taba rubutu ba bai taba karatu ba ba yadda za a iya bada ba yadda za a iya bada wannan amsa abin da yake koyi a cikin tafansu sai in shi annabin Allah ne tabaraka wa ta'ala to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da wannan sura. Malamai na tarihi suna kasa kissar Annabi Yusuf alayhi salam zuwa fusul fasali fasali, sannan kowane fasali sukan fidda mashhadi, wato kamar kace ka dauki kamar rayuwar Annabi Yusuf kamar fim ne. To kowane sun kasa shi kamar series, sannan suna fidda shi kamar sin kowane ainihin to episode suke fidda shi, wato yanki. Sun fasali na farko suka ce akwai mashhad al-awwal dukulatihi, wato yarantan Annabi Yusuf alayhi salam. A cikin yarantansa aka samu mafarkin da yayi, da kuma bada mahaifinsa labarin ya mafarkin yake. Wannan shine mashhadin farko. Idan ka gaura a nan sai a haska ma mashhadi na biyu, zai baka labarin a haduwan ƴan uwansa da suka hadu suna magana kan al'amarin Yusuf tun daga mafarkin da yayi. Ga kishiyar mahaifiyarsa ta ji labari, mafarkin ya gaya babansa, babansa ya ce kada ya gaya wa kowa wannan mafarki, saboda haka ita ta ji sai take gaya wa ɗan uwan. To suka taru suna magana akan Yusuf cewa iskalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. Suka ce lallai lamarin Yusuf da ɗan uwansa babanmu ya fi kansa shi da ɗan uwansa, gashi kuma mu jama'a manyan samari lallai mahaifinmu yana cikin wani lamari. Saboda haka in an haska ma wannan mashari na biyun, za a ga tattaunawan da suka yi da wani mataki suka za su ɗauka kan Annabi Yusuf alayhi salam. Idan muka kaura a cikin suran za mu samu mashari na uku, yana mana bayani التوجه الأبناء لأبيهم يطلبون من السماء ليوسف بمرافقتهم. زاموا ثانيا يوم هذا سنة من بابانسو يبان سداما سفتا دا النبي يوسف عليه السلام شما يتفكيو تاريبتو دا إرن دوار جاهية كتبتو ناوا دا تفارو سكانسو دا ما هجنسو lokacin da suka nemi fitar da ɗan'uwansu Annabi Yusuf, ya ce a'a ina tsoro kada in ba ku tafi ku bar Yusufa, kuna cikin wasanku ku rakacin ne shi. Duk wannan za mu samu cikin wannan mashari. Idan muka kaura zuwa mashari na hudu, za mu samu wato fitan ɗan'uwan Yusuf tare da Annabi Yusuf alayhi salam, da kuma lokacin da suka fita kiwo zai haska mana ta yadda suka kama shi suka jefa shi a cikin wata rijiya wacce wato kawafin karafkar yan kasuwa suke bin hanyar wanda suke faruwa. Za mu samu da yadda suka yi da shi. Idan muka kaura muka je haskawa na biyar, mashhadi na biyar, za mu samu lokacin da wannan yan uwan nasa bayan sun jefa shi a rijiya suka dawo wurin mahaifinsu a sha'an yaqul, lokacin maraice da isha suna kuka cewa kura ta cinye shi. Inna zahamna nastabihu wa tarakna Yusuf inda mata'ina wa akalahu dhib, mun tafi muna tsere mun bar Yusuf yana jira mana kayanmu sai kura ta cinye shi. To a cikin wannan za mu samu da dabaran da suka yi na jiƙa rigansa bidamin kazibin, ko ƙirawar mulmin Aisha bidamin kazibin biddal akasin zal, sun zo wa mahaifinsu da jini wanda yake gurɓatacce, amma abun mamaki kura mai hikima ta cinye mutum a cikin riga amma rigan ba ta yage ba, sai dai riganta jike da jini. To za mu samu wannan a wannan mashhadi na biyar. To a nan fasali na farko ya kare. Idan muka biya fasali na biyu a cikin wannan sura, za mu samu rayuwar annabi Yusuf bayan karafta na ƴan kasuwa sun same shi a rijiya, wanda babban karafta ne, ya gama da jarrabawa ta farko a rayuwarsa ta shiga rijiya, yanzu zai fara kuma wata jarrabawa ta biyu a rayuwarsa. Mashhadi na farko, Yusuf bayan abin da ya faru da shi a cikin wannan rijiya, wannan ƴan kasuwa sun same shi sun fitar da shi har kuma ya je tsinci kansa a gidan ɗaya daga cikin jagororin Masar, da kuma abin da ya faru da shi na rawada tilaji ko tibaiti a nasi wa gallaka tilabuwa, wanda yake gidanta ta neme shi da wadda kofofi. Jaraba na farko da ya fara haɗuwa da shi kenan a Madar, bayan an sai da shi a cikin garin Madar. Daga mashi na biyu, yaɗuwar labarin abin da ya faru tsakanin wannan mata ta babban mutum cikin wajirai da kuma annabi Yusuf alaihi salam. Labari ya yaɗu a cikin gari har matan gari sun fara magana, nisbatun fil madinati wa qala nisbatun fil madina imra'atu al-aziz turawidu an fadaha turawidu fadaha an nafsihi dar shagafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin. Za mu samu wannan mata suna magana, matar Azizu ta nemi bawanta, ɗanta ta shiga ta samu soyayyarsa ƙwarai da gaske, lallai muna ganin wannan tana cikin bata, a ce bawa kuma ki neme shi da fitari. To wannan labari ya yaɗu. Za mu samu mashhadi ta uku, yadda wannan mata ta ji wannan labari ya isa gare ta, ta ji makircin waɗannan mata da suke shiryawa, har ita ma za mu samu Allah zai habarta mana. Falamma sami'a bi makarihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'a, wato ta ji wannan makirci da suke shiryawa, sai ta aika musu ta shirya wani abu da za su yanka. Wasu malamai sun ce kamar kuɗewa ko kamar gurji, wani abu ne da yake yankawa, ta shirya su ci gaba da yankawa. Annabi Yusuf alaihi salam zai fito a gare su lokacin da suke yanka wannan abun. To daga nan za mu ƙaura mu koma fasali na uku, sai mu samu rayuwar annabi Yusuf na shiga kurkuku bayan yaɗuwar wannan kissa, da kuma da suke ganin cewa ba mafita tunda bara'ar Yusuf ta bayyana. To sai dai a rufe shi a kurkuku saboda labarinsa, a manta da labarinsa a mashhadi na farko kenan. Wato mashhadi na biyu, za mu samu yadda rayuwar annabi Yusuf ta fara juyawa, ta kusa da juya daga tsanani zuwa sauƙi, saboda irin mafarkin da ya fara fassarawa a gidan kurkuku da yake ciki. Zai ƙaura daga zaman yare, zai dawo kuma zaman masarauta. A mashhadi na uku, a cikin wannan fasali na uku, za mu samu labarin Saƙil Malik mai shayar da sarki da ya tsira mutum biyu da suka gaya annabi Yusuf labarin mafarkinsu, ɗaya ƙarya yake yi, ɗaya kuma gaskiya yake yi. To da sarki ya mafarki ya gaya malaman lokacinsa, suka ce masa adagatu ahlamin, wannan shiririta ne na bacci, wato mafarkin shiririta ne, kar ka damu da shi. To wannan Saƙil Malik sai ya tuna da fassara da annabi Yusuf ya mata na mafarki a zaman gidan yari, saboda haka wannan tunani sai ya gaya wa sarki. Mashhadi na huɗu, za mu samu labarinsa ya gaya wa sarki, sarki ya aike shi ya gaya wa annabi Yusuf wannan mafarki da ya yi. To a wannan mashhadi za mu samu wannan sarki ya ja saman annabi Yusuf ya fassara masa mafarki, ya dawo ya ba wa sarki labari ga irin abunda annabi Yusuf ya faɗa na fassaran wannan mafarki da shi sarki ya yi, da irin dahasha, wato imon cewa da sarki ya yi. Ya ce ma'ala as-sajin يتنبأ لهم بما سيقوا ويوجههم لعلاجه أبو ماماكي wanda yake zaune a gidan kurkuku gidan yari yake ba su labarin abin da zai faru a gaba sannan yana gaya musu idan lamarin ya faru ga hanyar da za a bi a wurin lamari sarki ya imoce kwarai da gaske a wannan mashhadi idan muka kaura zuwa mashhadi na biyar za mu samu Qur'ani yana gaya mana an kira annabi Yusuf ya bada labari to sarki ya nemi mata su tabbatar da bara'ar Yusuf alaihi salam cewa me yake faruwa ne akan wato abin da ya faru na annabi Yusuf alaihi salam saboda haka wato suke nema su tabbatar da wannan bara'a na Yusuf alayhi salam waɗannan manyan mata sun tabbatar da bara'an Yusuf sun tabbatar da su ne suka aikata abin da suka aikata ga annabi Yusuf alayhi salam daga nan za mu kaura zuwa fasali na hudu na wannan kissa na annabi Yusuf sarki ya gane cewa shi mutum ne karimi wanda duk wannan abin da ya faru bai nemi sarki ya gode masa ko ya yabo a gare shi ba tunda shi yana da amana kuma ya san yanayin tattalin arziki to shi ke nan sai ya yi sarki ya sa shi ya zama jagora a kan wannan ɓangare tattalin arziki tun daga jarabawan da za ta shiga daga nan za mu samu a mashhadi na biyu juyawan zamani da kuma wucewar shekaru na yalwa da aka shiga an shiga shekaru na tsanani saboda wato ƙwarewar annabi Yusuf ta bayyana a kan tattalin arziki yadda zai juya tattalin arziki ya zama minista na tattalin arziki a yadda zai sarrafa wannan amfani ya ishe su a wannan shekaru kuma su taimaki ƙasashe makwabta kamar su ɗan uwansa da suke wancan ƙasar Kana'ana to idan muka je mashhadi na uku za mu samu halartowar ɗan uwansa sun baro Kana'ana sun zo Masar wurin Yusuf suna neman taimakon abinci ya shiga wani yanayi na matsayin tattalin arziki babu abinci a mashhadi na hudu za mu koma mu samu sun koma suna gaya babansu cewa ya ba su dama su taho da ɗan uwansu zuwa mashhadi na biyar za mu samu sun shigo wurin annabi Yusuf su goma sha ɗaya kamar dai yadda mafarki to dai har zuwa ƙarshen mashahidi suna da yawa haka ya ringa haska mana yadda suran take ɗauke da suran tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra alif lam ra wato alifun da lamun da ra'un wanda karatunmu da ya gabata mun ji maganganun malaman tafsiri a kan ma'anar waɗannan harufa guda uku wasu malaman tafsiri sun ce akan ɗauki wannan alif da lamin da ra sai a ɗauko hamim sai a ɗauko nun sai a haɗa sai ba ka Ar-Rahman wasu malaman suka ce a mazahiru ne wato mabayyana ne da za ka gane almazahiru salasun wal mutazahir wahid tajalliyatu ne na Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma rantsuwa ne da Allah yake yi kuma mu'jiza ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadda bai taɓa zuwa gaban kowane malami ba amma sai ga shi yana karanta harufa ala jiddatiha, ko wani harafi zai karanta shi kadai. Duk wanda bai je gaban malam harafi tambaye shi ya fada ma ko wani harafi ne sunansa, to wannan ne gaban malam ake koyan sa. To gashi wanda bai je gaban malami ba sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ne malamin sa, saboda shine ya bashi sanaku yuka falatan sa. Allah zai karanta da kai, ba za ka manta ba sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka shewa ce Allah wala wani muradi ne zalim, Allah shi ya barwa kansa sanin abin da yake nufi da wannan. Shine mafi ingancin tafsirin waɗannan harufa guda uku wanda suna nan. Akwai mai harafi ɗaya kamar sad, kamar nun, su ne masu harafi ɗaya, ana kiransu hadara ne na witiri. Akwai masu harafi biyu kamar su ha, mim, su yasin, su daha. Waɗannan hadaratu shafi'i kenan, su shafi'i ne biyu ne hadaran jalala. Akwai wanda suke ɗauke da harufa guda uku kamar alif, lam, mim, alif, lam, ra. Waɗannan suna kiransu ash-shaf' wal nikr, wato wanda ya haɗa jamala da jalala da kamala. Akwai mai harafi huɗu, su ne alif, lam, mim, ra. Alif, lam, mim, ra, wannan masu huɗu ne haƙaiƙul arba'in kenan, suna ɗauke da abubuwa guda huɗu. Akwai wanda suke ɗauke da guda biyar, ka, ha, ya, ayyu, sad. Kaman waɗannan ha, mim, intiqaf. Kaman waɗannan su kuma suna ɗauke da hadaratu kansu ne, wato abubuwa guda biyar da Allah ya rantse da su. To wannan aya ta fara da waɗannan harufa. Allah tabaraka wa ta'ala yake tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ana amfani da ne shafi bayyi lawansa, nuni zuwa ga abu da yake nesa kuma mafi. To anan kuma yana ishara ne da abu da yake kusa. Malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa akan me yasa aka ce tilka. Ma'anansa hadhihi al-ayatul kitab, waɗannan ayoyin wannan littafi mai girma shine al-Qur'ani, shine kitabu, shine Qur'anu, shine kuma Furqan. Furqan hadaran farko da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, shar'u kenan. Qur'an wato inda yake hada abubuwa, hadaratul jam'i. Kitab hadaratul jam'il jam'i, wato a samu farko bayan jam'u. Saboda haka wannan littafi al-mubin al-muzhiru lil haqqi min al-batil, wanda yake bambanta ƙarya da gaskiya, yace wannan gaskiya ne, wannan ƙarya ne. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, lallai Allah ya amfani nunul azamati, nunun na nuna girma a larabci ana amfani da shi. A Hausa za a ga kaman bakon abu ne idan aka yi amfani da irin wannan. Idan masu girma, mutum mai girma, shugaban ƙasa yana magana, a zahiri zai ce mun mutu kaza, mun mutu kaza, wato girmansa ta wuce ya ce ni, a'a shi kaɗai gayya ne, ya zama fardul jami', shi mutum ɗaya ne amma ya haɗa duka, ya haɗa kowa da kowa. Idan ya yi magana sai a ce ƙasa gaba ɗaya ta ce kaza, ƙasar Najeriya ta ce kaza. Saboda menene? Saboda shugaban ƙasar Najeriya ne ya faɗa. To irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa irin wannan nunul azama, sai yace inna anzalnahu qur'an arabiyyan, mu muka saukar da shi al-qur'ani ne balarabe, wato أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب منتوقدا ونن قرآن ديار العربي لعلكم يا أهل مكة تعجلون إذا مكد ونن قرآن ونديك عربي تو ذاك وازنتو تفهمون معانيه ذاك فانتماء وينسى وانو ذاك هنكدو wannan kuma yana nuna sharaful arab daukakan larabawa qur'ani ya sauko da yaren larabci saboda haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah azza wa jalla khalaqa al-khalqa إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات السبع فاختار الأولى منها فأسكنها من يشاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم فاختار من بني آدم فاختار من بني آدم العرب فاختار من العرب مدر واختار من مدر قريش واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم يتي الله يا علي جهل الجهل يا علي في سمي قد أبوكي يا زادي ما دوكك يا قوت فرقو يا أجي وان دي يتو أتسين هل التون سم سنن يقان هل التون هل التون أتسين هل التون الله يا زادي ذاك آدم ولقد كرمنا بني آدم الله أجيك يا كرم ذاك آدم saboda jiyayyen halittunsa gaba ɗaya ya zo a siffar ɗan adam saboda haka ɗan adam ya zama akmal akram wato shi ne fi girma na karama a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to daga ɗan adam ɗin Allah sai ya zaɓi larabawa a cikin larabawa Allah sai ya zaɓi mudar a cikin mudar Allah ya zaɓi ƙurayshawa a cikin ƙurayshawa Allah sai ya zaɓi Banu Hashim a cikin Banu Hashim Allah sai ya zaɓi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu daga zaɓaɓɓu daga zaɓaɓɓu karimin min karimin aba'uhu kuramahu sallallahu alaihi wasallam mai girma daga mai girma iyayensa girma ma tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi saboda haka ne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku so larabawa saboda ni balarabe ne qur'ani larabci ne yaren ɗan aljanna a cikin aljanna larabci ne saboda haka duk wanda ya so larabawa saboda san da yake mini ne yasa yake so su duk wanda yake kin larabawa saboda kiyayen da yake mini ne yasa yake kin so saboda haka qur'ani ya Allah ya kitaba shi da qur'anan arabiyyan qur'ani balarabi saboda haka shine wanda alkinta mata an yi mana qur'ani shine zai bayyana mana wannan alqur'ani wato Allah ya ce mata litubayyana linnasi ma unzila ilayhim ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu na wannan littafi na alqur'ani saboda kai ne ka san me yake ciki fa kullu ma nuzila anhu bihi تفسير القرآن دعوا الله نفسر من القرآن تنشيني فسر عن عينه وكذلك العقل وعدانا أن نأتكل بما قال سنن الله يبام عنكني نلا عربتي هنكلتها أما نسنين عربية فهنكلتها كا فهنكلتها hankalin irin na larabci ka san larabci ka sanya zaka hankalu ya laraba sai da kabu ya ke kallon sa hankali ka gane wannan alqur'ani da hankali amma na larabci saboda haka Allah ya ce qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun saboda ku hankaltu da larabci da hankalin irin na larabci kama fa kalakan min tafsir alqur'an aidan la badiluhu kadhalik abinda ya dace da hankali aka fassara ma shi da larabci amma hankali zuwa irin na larabci aka gane fassarar sa to shi ma za ka karbe shi shi yasa tun a farko shi ne tafsirin da za ka karba na farko alqur'ani shi ne tafsiri fassara ayoyin alqur'ani da abinda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da shi na hadisi wato ka fassara alqur'ani da hadisi shine cikin tafsiri na biyu sai tawili shine fassara shi da larabci da yadda laraba yake kallon abubuwa ta kalli alqur'ani da kallo na lugar larabci sai a kira shi da tawili saboda haka za mu samu a cikin wannan سورة نزورة في الإنسان نعم 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 قصة
نحن نرفع لك أحسن وتدرى أوحينا إليك هذا القرآن وإن جاء القرآن وإن كنت ينبغي
الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala yace nanu nan mara nuni ru azamati nanu qustu alayka ahsan alqasati ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu muke hissanta maka mafi kyan istoti mafi kyan istoti akhbarahu annahu yaqustu alayhi ahsan alqasati Allah ya bashi labari zai bashi mafi kyan kissoshi ma'ana shine kissan annabi Yusuf me yasa kissan annabi Yusuf ta zama a sanin kissan mafi kyan kissoshi malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa daga ciki dai saboda li'annahu karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karim saboda shi mai girma ne dan mai girma dan mai girma dan mai girma kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta annabi yusuf alaihi salam karimun ibnu karimin ibnu karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim alaihi salam ma'ana babban babban babba Yusuf dan annabin Allah annabi Yaqub dan annabin Allah annabi Ishaq dan bada'in Allah annabi Ibrahim alaihi salam wato dai ba samu ni da dai fito cikin wani kago ne salatu fi anbiya ghairi Yusuf annabawa ajere guda uku kaga nisa in ba annabi Yusuf ba saboda haka wasu malaman da suke cewa wannan shi yasa dalili ya zama asanan nabi sura shine mafi kyan sura an bashi yanki na kyau wannan bu wakar da ansa dangantakar sa ya zama mafi kyan nasaba saboda ya siffanta kitar sa kuma da asanan kitar mafi kyan kitsoli sannan saboda shi Yusuf wanda ajmalul anbiya ma da nabiyina alayhi salatu wassalam shine mafi kyan annabawa duka in banda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ya bada labari cewa fa huwa wudiya shadar husn an bawa annabi Yusuf wani yanki na kyawu kamar yadda ya zo a cikin hadisin Isra'i da Miraji سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أوتي شجرة الحسن سيجاني ga Yusuf sai naga an bashi yanki na kyawu alake sai bin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walakin Yusuf uli almalaha sai dai Yusuf shi an bashi haske wato dai an bashi jamalar zallanta shi kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka bashi jamala ma'al jalali tare da jalala an bashi jamala amma jamalar tana hannun jalala shi yasa wata rana umu na ya kike tamba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne kan ya rasulullahi ana ta maganar ken yusufa ya ken yusufa nan ya ce ni ta bani labari ya ken sannan ya ce sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai nuna shahada ya buɗe tashin hannunsa sai ta ga hannun sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sikirin na talabijin sai ga annabi Yusuf a cikin tafin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma na ji cikin leshi ta ce wallahi ya rasulullahi zanen cikin tafin hannunka ya fi Yusuf kyau zanen cikin tafin hannunka ya rasulullahi ya fi Yusuf kyau saboda shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kansa yana da jalala Yusuf jamalu tajarrin aljalali shi Yusuf ken da bai da jalala kana ganin ken zai tsaje ka ba furjini da zai hana wannan ken yayi tasiri tare da kai fani azara wa rabbun nisa saboda haka mata suka ringa neman annabi Yusuf saboda ken ne tsantsa ba haiba ba furjini ba jalala amma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma a jamalihi muhabban manzon Allah tare da kansa akwai furjini shi yasa wani wata rana wani da ya kalle shi sai ya fara bari ya furjini sai na rasulullahi sai ya fara rawan jiki manzon Allah ya ce hawin ala nafsi lasu bi malikin wa ma ana illa min imratin ta'kulu min qadimi ka sauwaka wa kanka ni ba wani sarki ba ne ni ɗan wata mata ce wacce take cin kilishi saboda haka ni ba kowa ba ne ka sauwaka wa kanka saboda haka duk wanda ya ga manzon Allah ba tare da shiri ba ba da shirya ba kai ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam habahu sai furjinin manzon Allah sai ya rikitar da kai saboda furjini nashi wa man khaladahu ahabbahu duk kuma wanda yayi mu'amala da shi sai ya so shi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ajmalu min yusuf ya ji annabi yusuf kyau walakinahu ajalla minhu sai dai ya ji annabi yusuf jalala girmansa da furjininsa da jalalansa yakan hana mutum ya shagaltu ya ji ya dauke shi kan yana jawo ka kana zuwa sai furjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana a gare ka sai ka ji kuma ba za ka iya ƙara kallonsa ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda suka wada sifofinsa wanda suke da ƙananan shekaru ne daga cikin sahabbai manyan ba sa iya ƙura wa manzon Allah ido saboda furjininsa sallallahu alaihi wasallam sai kuma mu ma bari ta taya masa datan ta sa shi ganinsa ta kalle shi lokacin da ya zo a hanyar hijira yake tatan dabba na da ita mata ba su gobe sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka falan ya kana nisa ma annabiyina sallallahu alaihi wasallam مثل ما وقع لهن مع يوسف عليه الصلاة والسلام saboda wannan furjini bai faruwa bai faru ga shugaban mu ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin abun da ya faru wa Yusuf tare da mata saboda haka kisan annabi Yusuf ta zama ahsanul qasas Jibrilu shine ahsanul mala'ika mafi kyau daga cikin mala'iku Qur'ani shine ahsanul kutub mafi kyau littattafai Yusuf sahibul qissa wanda za a kissasa shine ahsanul anbiya mafi kyan annabawa bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ta sauka surar ta sauka ala ahsanin nasi mudlaqan a mafi mutane kyau gaba ɗaya da ilaki ba ƙaidi shine sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ba makawa tunda ta rai mafi kyan kaza mafi kyan dole kissar ta zamanto ahsanul qisasi aw ahsanul qisasi li annatiha hatta da ikhwati Yusuf li Yusuf ko kuma ta zama ahsanul qisas ne saboda cikin kissar surar akwai hasadan yan uwan annabi Yusuf ga Yusuf akwai kokarin su na shadantar da annabi Yusuf alaihi salam da kuma jefa shi gari diya da kuma saida shi har zama bawa ya shiga bakunta har kuma ya shiga kurkuku har kuma ya fita da labarin aurensa da Zalika da kuma rabuwarsa da yan uwansa da mahaifinsa annabin Allah annabi Yaqub da kuma haɗuwa bayan rabuwa da kuma ishku soyayya da wanda ake so wato da mai so da kuma abun so to duka wato akwai ishku akwai ashiku akwai mashiku akwai shi soyayya akwai mai yin son akwai kuma abun so duka a wannan sura akwai rabuwa akwai haɗuwa duka a wannan sura sannan isa ita ce wacce ta hada isa har annabi Yusuf ya zama sarki ya zama jagora bayan ya zama bawa wanda ake mallaka yan uwansa kuma suna mata hasada ya mutu afuwa ba tare da daukan fansa akan abin da suka mata ba yace ai la takriba alaikum yawm ya gashir Allah lakum yace ba zargi a gare ku Allah ya gafarta muku saboda haka Abdullahi ibn Abbas yake cewa allimul arika akum surata yusuf fama qaraha mahzunun illa farlahu alayhi Abdullahi ibn Abbas ko karantawa bayinku kissan annabi Yusuf alaihi salam ita kissar annabi Yusuf ko suran annabi Yusuf duk wanda yake cikin bakin ciki ba wani mutum da yake cikin bakin ciki da zai karanta suratul Yusuf sai Allah ya yaye masa ya kawo masa mafita akan wannan bakin ciki da yake ciki saboda haka Allah ya ce jama'a waina ilaika ay bi hayna ilaika hadha alquran da abin da muka maka wahayi na wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin ko da ka kasance kafin zuwansa kana cikin wannan rubutu da kuma tani a wannan labari na annabi Yusuf alaihi salam saboda haka za mu tsaya anan saboda ayan gaban tana dauke da bayani mai yawa shine labarin mafarkin annabi Yusuf da zai ga ya mahaifinsa da abinda mahaifin nasa zai ga ya maka Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya karba mana ibadunmu ya gafarta mana Allah ya sa mu nan cikin wanda za a yanta cikin wannan wata alfarman da Imam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah da kuma dukkan bala'i da suke faruwa a cikin wannan kasa sanan ni Allah ya kawo mana sauki rashin zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya gara mu shirin lafiya alfarman da Imam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya fati lima ughlib wa la fati lima sabaq na'ti al-haqq bil haqq ولا هادي الى صراطك المستقيم وانا هادي من حق قدره والقدار المزيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين